Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan, muna watsa shirye-shiryen akan mitoci 10, 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa, ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da fashin baki kan zaɓe da aka gudana a nan Amurka, da yanzu haka ake ci gaba da bayyana sakamakon zaɓen yanzu dai ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a barkanku da hantsi. Har yanzu rashin samun cikakken sakamakon wasu jihohi a nan Amurka ya hana a san waye sabon shugaban kasar. Har zuwa yanzu, misalin karfe 2 na dare a nan Amurka, wato karfe 8 a Najeriya da Niger, a Najeriya an ji sakamakon jihohi irin su Pennsylvania, Michigan, New Hampshire da Wisconsin kafin a tabbatar da waye ya galaba a zaben shugaban kasar da aka yi jiya tsakanin Hillary Clinton ta Democrats da kuma Donald Trump na Republicans. Dan takara da yana bukatar ya samu kujeru mai 170 na wakilci kafin shi ko ita su yi lashe zaben shugaban kasa. Hillary Clinton da mijinta tsohon shugaban Amurka Bill Clinton sun jefa kuri'ansu ne a birnin New York, kuma yanzu haka suna can zaune suna jiran gani yadda daren zai karasa da sakamakon da zai balla. Shi ma Donald Trump na jam'iyyar Republican yana nan cikin makekin gidansa mai soraye da yawa da ke can New York din, shi ma yana jiran gani yadda al'amarin nan zai kare. Ko bayan zaben shugaban kasa, har ila yau a jihar Amurka sun jefa kuri'un zaben yan majalisinsu na tarayya, kuma dukkan sakamakon da aka samu yana iya sauya shugabancin majalisin a tsakanin waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu na Democrats da Republican. Kafin a fita zaben jiya, dukkan majalisun biyu ta dattawa da ta wakilai suna ƙarƙashin ikon jam'iyyar Republican ne, abinda ya sa suka rinka ma'adawa da shirye-shiryen dokokin da shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama ya sha'aika musu, har sukan samu cikas a tsakanin fadar ta shugaban kasar da ita majalisar. Yanzu haka dai an ce 'yan Democrats sun samu ƙarin kujera ɗaya bayan da wata 'yar takara tasu, wato Tammy Duckworth ta kada wanda ke kan kujera ɗin ɗan majalisa Mike Kirk. Kujerun da ake takara a kansa a wannan zaben sun haɗa da kujeru 34 na majalisar dattawa wadda take da jimillar kujeru 100 da kuma ɗaukacin dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai. Yayin jam'iyyar Democrats suna fatar su samu ƙarin isassun kujerun da za su sa su kawar da rinjayen da ba su da shi domin su canja halin da ake ciki, inda a yanzu suke da kujeru 46, abokan adawar nasu na Republican suna da 54. To, muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. An kama mutane guda biyar ciki har da ɗan ƙasar Kamaru a ƙasar Jamus a bisa zargin cewa suna son su zama 'yan jihadin ƙungiyar IS. Ministan Shari'a na Jamus Heiko Maas ya ce kama waɗannan mutanen ba ƙaramin ci ba ne ga ita ƙungiyar ta IS. Hukumomin Jamus sun ce an kama waɗannan mutane ne a lokacin da wani wato aka kai wani samami a yankunan Saxony da kuma Rhine-Westphalia, kuma an kama su ne yayin da suke ƙoƙarin samun da ita ƙungiyar ta IS mutanen da za su je su yi mata yaƙi a ƙasar Sham, wato Syria. Ɗaya daga cikin wanda aka kama wani balaraben ƙasar Iraki ne da ake kiran shi da laƙabin Abu Wala, ɗan shekaru 32 da haihuwa, wanda kuma aka ce shi ne ma shugaban su mutanen. Sauran sun haɗa da ɗan ƙasar Turkiya, da ɗan ƙasar Jamus, da ɗan ƙasar Serbia, sannan kamar yadda muka ce da ɗan ƙasar Kamaru. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Ms Park Geun-hye ta ce za ta bar majalisar dokokin ƙasarta ta zaɓi sabon prime minister, abinda ake ganin ba ƙaramin sadaukar da kai ne ta yi ba, yayin da take ƙoƙarin ta fitar da kanta daga rikicin siyasa da ta auka a ciki a sanadin wani abin ashar da aka ce ta aikata. A jiya Talata ne shugaban ta bayyana wannan matsayin bayan da ta gama gana da kakakin majalisar dokokin ƙasar, wacce tana hannun 'yan adawa. Ko bayan ƙyada majalisar ta zaɓi sabon prime minister, har ila yau shugaba Park ta ce ta yarda shi wanda za a zaɓan ya zo jagorancin majalisar ministocin ƙasar tasu. Shugabar ta Koriya ta Kudu dai tana fuskantar ƙalubale a sanadin dangantakarta da wani mutum da ake kira Choi Soon-sil, wanda aka kama shi a bisa zargin yin amfani da matsayinsa wajen yin mudahana da kuma tara miliyoyin daloli da aka saka a cikin wani asusu na ita shugabar. Kashinta da kotun kolin kasar Philippines kuma ta yanke hukunci cewa ana iya business tsohon shugaban wannan kasa Ferdinand Marcos wanda ya mutu tun shekaru kusan 30 da suka wuce. Shi dai Marcos wanda ya shugabancin Philippines na tsawon shekaru 20 da wani abu an zarge shi ne da mulkin fir'aunanci inda ya shagala zawa ƴan adawa ga ko masifar cin hanci da rashawa. Abin da ya jimu tarukan zanga-zanga da suka tilasta mishi shi da iyalinsa ciki har da matar shi Emel da su gudu su bar ƙasar su zo na Amurka domin neman mafaka. A shekarar 1989 Marcos ya rasu a jihar Hawaii ta nan Amurka. A kwanan bayan ne shugaban Philippines na yanzu Rodrigo Duterte yake bayyana a nesa na son ganin an bazne wannan tsohon shugaban a wata babbar makabarta mai tarihi ta jaruma a birnin Manila, abinda wasu mutanen ƙasar da dama suka ce su ba sa so.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla ba tare da bata lokaci ba bari mu sake waiwayar abokin aikinmu Mahmud Lalo dake birnin New York inda ƴan takaran biyu ke jiran sakamakon zabe. Mahmud, babu shakka ba ta haihu.
Haka ne Grace, domin kamar da zai na gaya muku a shirinmu na farko Trump yana da ya samu nasarar wakilai 244, Clinton 209, yanzu Trump ya samu 264. Kinga za a iya cewa ya rage mai wakilai shida kenan ya cika wannan adadi na 270 da ake bukata na wakilai mutum ya samu ya lashe wannan zabe. Ita kuma ta samu 215 zuwa yanzu. Hakan ya faru ne Grace bayan da shi wato Trump ya samu daman lashe jihar Pennsylvania, da ita kuma Clinton din ta sami ita kuma nasarar lashe Nevada. Yanzu haka dai jihohi kusan bakwai ne ina ga za a yi cewa suka rage a bayyana sakamakon zabansu Grace, kuma ina ganin kamar nan da zuwa wayewar gari watakila a iya samun sakamakon wannan waɗannan jihohi sun haɗa da Minnesota da Arizona da Wisconsin da Michigan da Maine da New Hampshire da Alaska. Dokin ji halin da ake ciki nan ya zuwa daidai wannan lokaci Grace.
Wato Mahmud, dazu-dazun nan kuma ke gani manajan campaign din ita Hillary Clinton ya fito ya ce ma waɗanda suke shalkwatan tantan an gode su tafi su kwanta.
To kusan a iya cewa hakan ta faru, ban dai gani ba da yake wajen kasafaran waje ne babba, amma dai wani abu na lura da shi shine akwai wata mawaƙiya shahararriya a nan da ake kira Cha, yar ƙasar nan Amurka ce. Ina ganin kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda aka shirya za su gabatar da ko ta yi waƙa ko kudi da ɗan yi magana da ya jawabi a gaban jama'a. To kuma gaskiya na ga ta yi magana da 'yan jarida ta fice daga wajen nan. To ta iya yiwuwa wannan magana da kike yi ta kasance akwai ƙanshin gaskiya a ciki, tunda ita har ta fice ita wannan mawaƙiya kenan.
Wato kadara waɗannan mutanen sun tashi sun bar wannan wurin ba tare da ita Hillary Clinton ta yi jawabi ba, wannan alama ce ta nuna cewa sun rungumi kadara sun faɗi zaɓe ko kuma ya menene kake ganin da ficewa mutanen nan kafin a kammala bayyana sakamakon zaben?
To kin san kusan na iya cewa haka ne Grace, saboda shi dama zaben Amurka al'ada ce idan mutum ya ga alaman ko kuma ya sha kai ko kuma bai samun nasara ba tare da wani tababa ba ko ja zai miƙa wuya, kuma a iya cewa kusan haka ne, domin ba ma kadai waɗanda suka aka gayyata domin su zo wannan waje su ta ita karin a Hillary din munna ba, a cikin mu kanmu 'yan jaridu akwai wanda da yawa da dama na ga sun nannaɗa kayayyakinsu suna barin wannan wuri
gaba ɗaya.
To suna kwakwashe kayansu su yi abubuwan na'urar ɗaukar hoto da sauran abubuwa da suka zo da su domin karɓar jawabin da ita Clinton din za ta yi. To kuma na ga ana ta barin wannan waje. Hasali ma dai yanzu wannan katin zaure da aka ajiye mu a ciki na 'yan jarida ya fafe gaba ɗaya, kusan za a ce ba mutane jama'a da yawa. To kusan hakan dai duk alamu ne Grace na cewa ta iya yiwuwa shi ɗan takarar Republican Donald Trump shi ne zai lashe wannan zaɓe, duk da ma dai ba a kammala sauran waɗannan jihohi guda bakwai da na lissafa miki da farkon nan ba.
To menene kake ji daga ita shalkwatar shi Donald Trump din?
To abin da muke samun labari yanzu haka dai ana ta dai murna ne bukukuwa. Na tabbata idan masu kallonmu suna gaban akwatunan talabijin ɗinsu da ake watsa labarai na kafofin manyan kafofin yaɗa labarai na ƙasashe, za a ga mutane sun rike juna, suna tsalle, suna karatu da Amurka, suna wa juna lale da wannan hukumanci, suna taya juna farin ciki ga wannan nasara da suka doshi hanyar samu kusan abin da ke faruwa kenan a can a headquarter campaign ɗin shi Trump kenan yadda muke samun labari.
Mahmud, kowa duk abin da muke ji, kowa ya magana yana kokarin bayyana mamakin yadda zaben nan ya kaya, duk da cewa ba riga aka bada sakamakon nan ba. Amma daga nan inda kake a New York ɗin, me kake ji daga cikin wasu daga cikin dalilan da suka janyo abin da ya faru?
Wato gaskiya dai Aliyu, za a ce abin ya lallai kan ya shammaci mutane sosai matuƙa, kuma kamar yadda masu fashin baki da masu tsokaci kan al'amuran siyasa Amurka ke magana a kai, shi wato Trump an yi maganan cewa ya yi ƙoƙari ya sami, ya yi amfani da kalamai ko kuma in ce irin nasa dabarun sai da ya jawo hankulan musamman masu kada ƙuri'a a fararen fata, waɗanda su ake ta ganin suka tallafa mai ko kuma suka taimaka mai wajen nasarar wannan samun zaɓe. Sannan kuma baya ga haka Aliyu, akwai ɗan ƙorafi da ake na batutuwan rashin fitar waɗansu musamman ma baƙaƙen asalin Afirka su je su kaɗa ƙuri'a a kowane dama, ba su je sun kaɗa ƙuri'a su ba. A ɓangaren ma Latino, mutanen Hispaniyawa kenan, su ma akwai waɗanda ba lallai sun fita ba. Na tattauna da abokin aiki na Sunday Shomari da yake aiki da sashen Swahili na muryar Amurka, ya ce mun yayi magana da wasu baƙaƙen fata 'yan asalin wato Afirka da suka zo nan da suke nan Amurka. Ya tambaye su sun zaɓe, sai su ce kai su ai wannan zaɓen ba ruwansu ba za su je su ba. Ya yi magana da kusan mutane aƙalla shida. To kaga waɗannan samfuri ne Aliyu, za a iya ta iya yiwuwa a ce akwai mutane da dama ire-irensu da ba su ta sun je sun kaɗa ƙuri'a ba. Kusan dai a taƙaice zan iya cewa gaskiya rashin fitar waɗansu jama'a da dama zuwa rumfunan zaɓe su je su kaɗa ƙuri'unsu Aliyu ya taimaka matuƙa wajen kusan rashin ko kuma ce kuma bayan da ita Clinton take samun dukkan dai ba a bayyana sakamakon zaɓe na ƙarshe ba.
To mun gode Mahmud ƙwarai da gaske, za mu sake tuntuɓar ka a shirye-shiryenmu na gaba. Mahmud Lalu kenan abokin aikinmu da ya kasance idanmu a birnin New York. Abokin aikinmu kuma Baba Yakubu Makeri ya tattauna da Sheikh wato Marzuk Abubakar, wani malamin jami'in ƙasar Jamus da ke da cibiya a ƙasar Ghana, wanda ya bayyana bambancin siyasa Amurka da ta ƙasashenmu.
Mulki Amurka sun san haƙƙinsu, sun san abin da ya kamata da fafita da kanshi, sai da wani iko da zai yi abin da su mulkin ba su so ba, ko abin da sasin shari'a ba su so ba. Haka wasu maluma ke faɗiwa. Wasu kuma suka ce kamar wai duk abin da Donald Trump zai yi, inda ya zama ko barna ne, inda ya zama American interest ko waya bi, da shi yasa yan duniya suna kallo Amurka. Inda ya ci gaskiya an yi sakiya, siyasan duniya ta sake tafiya. Waɗannan maganganu zai aiki da su, ai dole ne an samu rikici, yasa gaskiya dai zaman lafiya and an yi wani damuwa zaman lafiya, inda ba magance yin shi ba.
To bari mu duba ya mutanen Afirka suke kallon wannan zaɓen da ake yi. Wato suna ganin idan sakamako ya je ɓangaren Clinton, ya Afirka za ta ƙare hurɗanta da Amerika, da kuma in ya je wurin Trump, ya Afirka za ta ƙare da hurɗanta da Amerika.
Haka ne, mutanen Afirka dole ne su sa muhimmanci cikin wannan election, don largely African countries su suka zama recipients of American aid, irin tanyen da ake kawowa a ba America. Ko da yake wasu na gani kamar wannan tanyen ma da kanshi in ka lura ba wani abin da tanya, domin an zo a baka wani abu a doki wani abu da wayo, haka wasu ke gani. Amma abin da ke cikin dai mun san kamar ana ba da aid, ana ba da tanya. Yau hakan ga na ga kamar cikin literature ma an yi kamar way about 7.1 billion US dollars da aka iya maka, aka project kamar in the year to 2017.
Wato kudin da aka ware za a taimaka ma Afirka kenan ko?
Afirka kenan. To wannan kuma ita Hillary Clinton su suka campaign aka sa wannan kudi. Kita yanzu kuma clearly Donald Trump na nunawa shi ba ruwan shi bai kula da wani ba. Kisa dole ne African countries su nuna muhimmanci cikin wannan election.
To bari mu duba Ghana za ta yi zabe wato wata ɗaya daidai da bayan an gaba zaben nan na America. Akwai wani darasi da Ghana za ta iya dauka daga harkokin zaben America?
Gaskiya wasu na da ra'ayi kaman in wani party ya ci America, wato dole ne ce wani party da ke da alaka da wannan party na shi ma ya ci Ghana. Amma ni dai ban bi wannan ra'ayi ba, ban da wannan ra'ayi. Ni ra'ayin da nake da shi shine ta ilmiya. Don America ana yin munji, an yi zage-zage, an yi menene. Kuma zage-zagen da muke ganin nan, mun muna gan cikin culture mun ka food wadannan maganganun nan in ka sa shi cikin context mu, culture mu, kaga kaman zage ne. Ina ga kaman American liberal society, majority of Americans ba su duba kaman wannan zage ne. Sai sa yanzu America na yin da zaman lafiya. Electoral commission an ga kaman
zabe.
Eh, alajili su yi fair, su yi adalci. Sai sa munna mu ma ya kamata mu ma mu duki wannan darasi. Abinda ake yin da zaman lafiya mu ma mu yi da zaman lafiya.
Wato Hira abokin aiki mu kenan Baba Yakubu Makeri da Marzuk Abubakar wani malami a jami'ar kasar Jamus da ke da cibiya a kasar Ghana. To bari mu nufi birnin Yame na Jamhuriyar Nijar inda masu nazarin siyasa suke hannun kamiriga ga kasashen nahiyar Afirka kan salon siyasar ta Amurka. A cikin hirarsa da wakili Haruna Mamman, Malam Masbahu Kaddari ya bayyana cewa
kasashen Turai sun himu tsarin siyasa ta yadda mulki ko ta yadda tsarin zabe 100% ga nan gare mu. Tunda munan nan ne ma in kamar Tura suna jin ana hadin Afirka ana wani zabe ana kaza ana kaza, sai abun ya ba su mamaki. Su siyasa ga su so ka mu na ita. Su himu sanin duk yadda suke ta yadda zabukan su. Babu wani magudi tunda a tarihin America su da kan sun hadi sun ce ba a taba samun wani hesitoti yayi an yi mishi magudin zabe ba, saboda su sun tsarkake abin su tuntuni. Mu da sun kato mu na ita ba haka na mu muke gudanar da namu zabe ba ko tamu harkan siyasa. Su ko da ja su komai nasu tsarare ne. Yanzu Kadiba ga gani ba zabe na ji hakura an kai ba kwanan baya. Kamar abu ne an kai na ganin yawan akasarin mutane mai horin jini. Sondage na misali akai. Na ga horin jinin mutun kakana shiki. Aka ce Hillary Clinton ita akan gaba. To ina ma ga an teji hakura. Kenan mu kaga mu na mu sondage ba da yake da irin nasu ba. Tunda mu yanzu nan ba a ci wani akan gaba kuma sai a tojin ji hakura sai a ga wannan nan hare kuma shin a'a ba hakan na.
Su kuma su goyon bayan 'yan takarar ci gaba da bayyana manufofin 'yan takarar guda biyu na Amurka da ke ɗaukar hankalin al'ummomin duniya a halin yanzu suke ci gaba da yi tare da nuna alfanun zaben Hillary Clinton ko Donald Trump ko kuma akasin haka. Kamar yadda Malam Kura Bilyaminu yake nuna dalilansu na kyautata zato game da zaben Hillary Clinton.
Ni abin da ni gani bisa kan 'yan takara ta Democrat Hillary Clinton tana da manufa mai dama-dama bisa ga wancan din, saboda manufarta akwai hada kan Amurkawa, akwai hada kan sauran kasashe wanda ke hulɗa da America bisa kan wancan. Sai dai dada abinda ni gani bisa kan kamar in ta ci zabe bisa kan kasashe wanda ke makwabtaka da America da sauran kasashen duniya, akwai manufa mai kyau gare ta. Akwai manufa mai kyau gare ta, yadda ka san Obama ya tafi da sauran kasashe dai duka cikin abu haɗin kai. To ita ma akwai wannan manufa gare ta bisa kan wancan abokin hamayyar nata.
Duk da yake nuna goyon bayan Donald Trump, waɗansu ke ci gaba da yi amma suna nuna fa shakku akan waɗansu matakai da ya ce zai ɗauka da zaran aka zabe shi shugaban kasar Amurka. Kamar yanda Malam Aliyu ya bayyana,
ya kawo cici kuce sosai cikin siyasa Amurka, yayi barazana da yawa. Kamar yanda muka sani ba abu ne wanda sai mun maimaita abubuwa da dama, irin hana ma musulmai shiga Amurka, irin dike border ta Mexico, irin sabunta yarjejeniyoyi na diplomasiya tsakanin kasar Amurka da sauran kasashe, har ma wannan yarjejeniya ta kwanan nan ta COP21 da COP22 ta bisa kan klima, ita ma ya nuna cewa shi bai yadda da wannan yarjejeniya ba, wadda za a rage fitar da gurɓataccen yanayi. Amerika za ta rage fitar da wani iska ainihin na cikin ma'aikatan nanta. To ya nuna shi gaskiya wannan ma kwantara kusan wannan yarjejeniya kusan bata mai mishi ba.
rahoton wakilinmu Haruna Mamman. Wakilinmu Hassan Maina Kaina kuma ya ji ta bakin Hassan Gimba, wani ɗan jarida da kuma Ahmadu Manu, mai hada-hadar zuba jari a Najeriya kan wannan zaɓe na Amurka.
Na farko a tarihin Amurka, Democrats sun mutane ne masu tausayi, sun fi tausayin talaka da mai tasowa, kuma alakansu da Afirka da ba ma Najeriya kadai ba, na alakan Amurka kenan da Afirka ya fi wanzuwa lokacin da 'yan Democrats suke kan mulki. Karka manta shugaban Amerika da ya fara zuwa Najeriya a Jimmy Carter ne, shi kuma mutumin Democrat ne. Bill Clinton ya yi iya kokarin sa taimaka Afirka da ma Najeriya, bayan ya sauka ma duk wasu gidauniya da yake da shi yana taimaka Afirka. Amma su Republicans yawanci su America ne farko a gaban su, sannan kuma in ba kai mai karfi bane kamar su jari hujja ne na gani kashe ni, sai sa'an su ne ake tafiya da shi, ku sai dai ku bauta musu ku kara haɓaka arzikin su. To idan Hillary ta ci, za mu sa tsammanin kan cewa Amurka za ta fi kokarin da take wa Afirka da Najeriya da tausaya mana ta fannoni daban-daban. Idan shi kuma Trump ne ya ci, ya sha faɗi, wayanda suke Amerika ma bayan Amerika ba ya ce zai kore su, balle kai da baka cikin Amerika. So idan kowannen su ya ci dai ga dai inda suka fuskanta.
Wannan zaɓe nasu ya zamato da hitina da yawa, domin wanda ba cikin ginannun 'yan siyasa ba ya zo ya ratsa su har ya samu tikiti. To duk shi ya kawo wannan hitina da ake cikin Amerika. Kun ba shi ya kawo wannan hitina ba, su Amerika ɗin ma sun ware gajiya da gwamnati. Shi ya sa Donald Trump da shigowar ya samu wani matsayi wanda yake yana ba waɗanda sun rigaya su daman siyasa ce aikinsu, ya ba su tsoro da yawa. Domin shi abin da yake magana, yana magana kawo canji ne, irin canjin da Amerika ba su taɓa gani ba. Daman su 'yan siyasa sun san abin da ya sa suka ji, haka ba za su yi girgiza jirgin da suke ciki na ruwa ba, domin kada su fada ciki. Amma shi ya zo ne ya ce zai girgiza komi, abinda hanyar da ake bi ma a samu tikiti ɗin bai bi ta ba. Dukansu ya yi fada da su, ya yi fada da su, ya duk ba wani, su 17 suka fada duka sai da ya gama da zagi da miye duka, to bai shigo wajen yadda aka saba yi ba a kammale. So wannan zaɓe yana da muhimmanci a Amerika.
Rahoton Hassan Maina Kaina. To ko menene fatar waɗansu 'yan Najeriya akan wanda Amurkawa suka zaɓa shugaban ƙasa? Ga abin da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya nado.
Sunana Yakubu ba. Fatanmu ga sabon shugaban Amurka shine ya ɗau matakan da zasu, ya ɗau matakai ko ta ɗau matakan da zai kawo zaman lafiya a duniya. Duk yadda za a rage wannan fitinun da suka yawa a duniya, sannan inda kuma akwai fitinu kamar musamman irin su Najeriya da sauran, su ma a duba yadda za a taimaka musu. Inda aka samu zaman lafiya, inda za su koma su samu sana'an yi kuma rayuwa ya ci gaba yadda aka saba. Kamar Najeriya da ke fada kwaram, kaga kwanakin ba gwamnonin arewa wajen goma sun je Amerika, inda aka tattauna da su, duk suka faɗi matsalolin da ke fuskantar yankin musamman da muke arewa maso gabas. Akwai talauci, akwai rashin ilimi da sauransu. Su tsaya mana sawun gaba, samu mana kasashen duniya, su ba da gudunmawa ga wannan gidauniyan a samu isasshen kuɗi inda za a sake gina arewa maso gabas makarantu, jama'a su samu sana'o'i da sauran abubuwan ci gaba. Zaman lafiya kan kama.
Sunana Muhammadu Awal, mazaunin Yola. Kuma shi shugaban da zai hau, Allah sa ya zama mai son zaman lafiya ne. Ma'ana saboda yawanci yanzu ka dubi yawan yaƙi-yaƙi na duniya, za ka samu duk da hannun Amerika ciki. Muna fatan shugaban da zai hau, Allah sa ya zama wanda zai nemi zaman lafiya da sulhu, duniya samu ci gaba. Fatanmu kenan, kawai samu zaman lafiya.
Sunana Honorable Hindi Levinus Menadi. Inda Hillary Clinton kam ta ci, kowa ya san cewa the same foreign policy they see Obama ya amfani da shi, most of their policies zai continue, maybe zai don revision one or two things. So muna so in the Hillary Clinton tazo ana gan kaman za dan lura to itun da mace ne, mun san da ana gan kaman za ta iya yi irin hankalin mata za su yi dan tamako ma waɗansu kasashe kamar Afrika. Muna gan kaman to za dan lura da irin abubuwa da suka shafe mata,
to da yara.
To sunana Ladan Habibu.
Mu a Najeriya fatan mu dai shine ya zama mun samu kyakkyawar alaka da dangantaka ta fuskoki da dama, sai da zai zama harkokin yanzu muna cikin wani hali mai wasi a kasar mu ta yadda al'amura gaba ɗaya sun zama wani iri. To ta ya za a yi sukuta ta alaka da mu ta yadda za mu samu dama na wato koda dai bamu rabu da kangin da yanayin da muka shiga ciki ba, za mu je samu saukin halin da ake ciki. To wannan shi ne muke son, wato dai abin da ya shafi tattalin arziki shi muke son mu ga dai su mai da hankali a kai, musamman a kasashe irin namu, ta da zai zama dai al'amura sun canza.
Allah ba mai rabo sa, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu muna tare da Malam Awal Rafsan Jani wanda ya zo daga Najeriya domin sa ido akan wannan zabe.
Malam Awal, rabon da daɗe a kai dare yanzu ne, dai kasan wajen karfe 2:30 muke na dare, har yanzu zaben nan ba a gama shi ba. An daɗe ba yadda haka, me kake ji? Na san kamar kowa wannan abun ya baka mamaki ko?
Eto, a gaskiya akwai abin mamaki kamar yadda jama'a watanni ko kuma satina ko kuma kwanaki da ya wuce suka gangame suke ta kokarin su ga cewa shi wannan ɗan takara wato Trump bai kai labari ba saboda irin maganganu da kuma ƙidoji da kuma rashin ma jam'iyya ma da ike tare da ita. Dan shi wannan ɗan takara ba shi ma da kusan za a ce jam'iyya ma ba ta bayansa, kuma babu wani cikakkun 'yan siyasa da suke bayansa, kawai ina yi ne kamar shi kadai. Amma duk da haka gashi yana nema ya kai labari. To abin da ya faru shi ne muna ga cewa yawanci mutane wanda suke bayan Hillary sun gamsu kamar cewa za ta ci zaben nan, saboda haka ba su fito kwansu da kwarkwata sun kada ƙuri'a ba, sun kamar yau sun zama an kamar sun yaudari kansu da kansu kan cewa ko da ba su fito ba wasu za su fito su zaben nan kuma za ta ci. To amma ba haka ba ne kamar yadda muke gani a sakamakon zaben nan, saboda in ka kula irin jama'ar da take da shi, gaskiya shi da kansa Trump ya riga ma fara kukan cewa kamar ba zai ci zaben nan ba. To amma sai gashi abubuwa kuma ina nema ya faskare.
To kamar yadda muka ce, har yanzu dai tun da ta ƙuri'u an sa ana bukata 270 ne, tana 264, har yanzu tana bukata 6, ba gama zaben nan ba, don haka yanzu ba a san mace tuwon ba tukuna. Amma daga an ce
daga
juma'a da za ta yi kyau tun da
laraba
ake ganewa, kuma kamar yadda muka ji Mahmud yana ba mu abin. Amma yanzu a gurguje tun na ga lokacin mu yana karasuwa, idan aka ce Trump ya ci zaben ne, ya kake ganin abin zai canja musamman cuɗan ya da Afirka?
To gaskiya akwai abu ɗaya da zai canja, saboda shi kaga Trump shi ba shi da kiba, kuma ba shi da baya ganin martaba kowa, ba ma wai 'yan Afirka ba ɗin ba, har ma mutanen Amerikawan su
yi. Amma ba ka ji a matsayin shugaba ta ƙila zai canja?
To wannan kan ba ƙaramin aiki za a yi masa ba, don za a yi masa kwasari ma, in ba haka ba to gaskiya shaftar da za a yi ba ƙarama ce ba.
Wato mun gode ƙwarai da gaske, abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan, kafin mu ƙarƙare baki ɗaya ga taƙaitattun labarai.
To kamar yadda muka ga muku, har yanzu rashin samun cikakken sakamakon wasu jihohi ya hana a san waye ainihin lashe wannan zaɓe na Amurka na shugaban Amurka da ake, har zuwa yanzu nan misalin karfe 2:30 na dare ana jiran sakamakon jihohi irin su Pennsylvania, Michigan da New Hampshire da Wisconsin, kafin a tabbatar da wanda ya galaba a zaben tsakanin Hillary Clinton ta Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican. Da takara dai yana bukatar samun kujerun wakilci mai 170 kafin a ce shi ko ita suka lashe zaben. Ko bayan zaben shugaban kasa, kuma har ila yau jiya Amurka sun jefa ƙuri'un zaben 'yan majalisunsu na tarayya, kuma duk sakamakon da aka samu na iya juya shugabancin majalisun tsakanin waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu. To sannan mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa an ceki mutane biyar ciki har da wani ɗan ƙasar Kamaru a Jamus a bisa zargin cewa suna son su zama 'yan jihadi na ƙungiyar IS.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za ku sami ƙarin bayani kan zaben Amurka a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma tsokaci a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da Awal Musa Rafsanjani da yake tare da mu yanzu haka, da Charles Hall da kuma shi Solomon Abu Alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.